sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman akan mitoci 16, 21 da 25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za iya sauraron mu a gidajen radio amfani Fara'a, Miya, Saroniya da Dalol FM a jamhuriyar Niger. Sai kuma Alfa Radio a kuma sun kasar Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman. Da ni Hassan mai na kaina zan gabatar. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan tashin farashin kayan abinci musamman ma gero a jamhuriyar Niger a yayin da ake kinkayar watan Ramadan. Ita kuma jami'ar jihar Borno na shirin karfafa koyar da ilimin rubutu da karatu da ajami don amfanin waɗanda ba su samu damar zuwa karatun zamani ba. Muna da shirin zauren matasa na VOA Hausa da kuma sharhin jaridun Najeriya. Za mu karkare da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amma da farko ga labaran duniya daga birnin Washington DC.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A jiya Lahadi, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya kai ziyararsa ta farko zuwa Afghanistan tun lokacin da ya kama aiki, yayin da Washington take duba yuwar amincewa da wa'adin ɗaya ga watan Mayu game da janye gaba ɗaya sojojin da daga ƙasar ƙarƙashin yarjejeniyar da aka rattaba wa hannu shekara guda tare da ƙungiyar Taliban. Austin ya gana tare da shugaba Ashraf Ghani bayan ya sauka a babban birnin ƙasar Kabul daga tafiyar da ya daga Indiya. Wani rahoton ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ya ambato Austin yana cewa ya kai ziyara Afghanistan don ya saurara da kuma koya, kuma yana so ya fahimci menene damuwar Ghani. Ya kuma ce taron zai sanar da sa hannunsa a cikin bitar da muke yi a nan tare da shugaban ƙasar, ya kuma taimaka sosai. Jami'an Isra'ila da na Palestinu sun tabbatar da cewa Isra'ila ta kwace lasisin alfarma na ministan harkokin wajen Palestinu. Jami'an sun ce an sanar da Riyad Malik na matakin da aka yanke yayin da yake koma West Bank jiya Lahadi daga tafiyar da ya yi zuwa Ƙetare, wanda ya haɗa da ziyarar zuwa kotun manyan laifuka ta duniya wato ICC da ke Hague. Matakin alama ce game da Isra'ila na ramo gayya saboda goyon bayan kotun ICC su binciki Isra'ila kan laifukan yaƙi da Falasɗinawa suka yi. Rasa wannan dama ta alfarma yana nufin Malik yana buƙatar neman izini na musamman yayin tafiya ƙasashen Ƙetare. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da alama Jamus za ta sake saka dokokin kulle don daƙile yaduwar cutar coronavirus, wanda zai sa ta zama ƙasar Turai ta baya-bayan nan da take zartar da sabbin dokokin kullen. Kamfanin yaɗa labarai na Reuters ya rawaito cewa wani daftari da za a gabatar wa shugabar Jamus Angela Merkel zai sa a tsawaita dokokin kullen har zuwa 18 ga watan Afrilu. A ƙasar Poland, wacce ake ganin ita tafi yawan adadin waɗanda suke kamuwa da cuta a rana tun daga watan Nuwamba da ta gabata, sabbin matakan sun tilasta wa shaguna da ba su da muhimmanci da wasu kamfanoni su rufe na tsawon mako uku. Ƙasar Poland ta samu sabbin waɗanda suka kamu sama da 26,000 jiya Lahadi, tare da waɗanda suka mutu sama da 350, a cewar jami'ar Johns Hopkins. Gaɓar kogin Suchit da ke Mexico ta cika da jami'an shige da fice a wurin don tilasta bin sabuwar dokar takaita tafiya gaba ɗaya, amma banda muhimmiyar tafiya a kan iyakarta da Guatemala. Da yawa daga cikin jami'an shige da ficen sun yi jerin gwano ta bakin kogin jiya Lahadi, suna tambayar waɗanda suka sauka a kan manyan katako wanda yake ɗauke da mafi yawan masu zirga-zirga ta kan iyakokin domin tantancewa da kuma mayar da yawa daga cikinsu inda suka fito. Amma waɗanda aka ce su koma ba 'yanci rani ba ne sun kasance ƙananan 'yan kasuwa ne a Guatemala da mazauna tekun Uman da suke hayin kogin. Waɗanda ke sayan kaya da yawa a Mexico don sayarwa a Guatemala ko sayan kayayyakin gida a lokacin da canji ya yi sauƙi. Wasu jami'an ƙungiyar Taliban biyu sun faɗa wa biyoyi a ranar Asabar cewa ƙungiyar Taliban ce ba Amurka ba ta shawarta rage tashin hankali na watanni uku da ake kira RIB a taƙaice don a samar da yanayi mai kyau na tattaunawar zaman lafiyar Afghanistan. Kakakin ƙungiyar Taliban Muhammad Na'im ya ce, mun samar da wani shiri wanda a ƙarƙashinsa dukkan ɓangarorin da abin ya shafa za su rage tashin hankali, amma wannan ba wai tsagaita wuta ba ne, sai dai bai bayar da ƙarin bayani a kai ba. Wani jami'in Taliban ya ce an jima ana tattaunawa tsakanin Amurka da Taliban a Qatar kan shawarar da aka gabatar. Jiragen saman Rasha sun kai hari kan sansanonin horar da ƴan tawaye jiya Lahadi arewa maso yammacin Siriya kusa da iyakar Turkiya, yayin da sojojin Siriya suka kashe fararen hula 7 tare da jikkata likitoci 14 a wani hari da suka kai a wani asibiti a yankin, in ji shaidu da majiyoyin ƴan tawaye. Majiyoyin sun ce Rasha ta harba makami mai linzami zuwa garin Kwa, yayin da har-haren ta sama na Rasha ya kusanci sansanonin ƴan gudun hijira da ke da cunkoson mutane da ke akan iyaka da Turkiya. An kai harin kan wata tashar iskar gas da ke kusa da garin Sarmada a lardin Idlib, amma ba a samu rahoto kai tsaye na asarar rai ba.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Yan makonni gabanin fara azumin watan Ramadan, an lura cewar kayan abinci sun fara tashin kauran zabi a jamhuriyar Nijar. Wakilinmu a birnin Kwanni, Haruna Maman Bako, ya ce kamarin ya shafi gero da aka fi amfani da shi wurin yin kunu da masu azumi ke sha'awar sha bayan an sha ruwa.
Kamar yanda wani dan kasuwa ya mini karin bayani a garin birnin Kwanni bangare na abinci, shi dama kowa sai an to irin wanga yanayi abinci yakan dan wani lokaci samun karin kuɗi. Duk abin da ya to kuma daga Allah, sai dai a sa hannu biyu a amsa. Dan matsala in babu abinci shi an matsala, saboda ko nawa gari ka baka yata ka bide shi ka sai shi, amma in kana da abin sayin shi to ka gode ma Allah ko nawa yake kai hakuri ka sai shi, lokaci na mai wucewa.
Sai dai a irin wannan lokacin dan kasuwar na cewa akan samu da dama daga cikin masu hannu da shuni ɗan ƙasar masu sayan hatsin don su adana don sayarwa ɗan ƙasar da sauki a lokacin azumi. Hasali ma sukan yi haka ne don dallashewa miyagun ƴan kasuwa masu dogon guri kaifi
da mu da ƴan sakan da ke sai da hatsi da masu kawowa kanmu sa dogon guri ga rayuwarmu. Kanar da ake hatsi sun ƙara kuɗi, tun da kaga ba ƙauye daga ƙauye in ya ka hatsi in ka sai su 110 bai bari, sai ka sai 120, wani da 20 din ma ciya suke yi bai saidawa. Mu kuma nan magana ta gaskiya, mu ba zo ba tiyo hatsi muke muna saidawa, amma muna saida buhu, amma tiya 130 suke saida. Buhu abinda ake saida buhun hatsi a halin yanzu ana saida jika 23.5, to wasu ma an ce suna saida da 4, to me kuma yanzu in ka nemi buhun hatsin ma baka samu, shine ma matsala. To gabara farashi ya kai haka, amma bai kai kusan kuɗin wanga farashin ba, saboda gabara in ka tsaya ka lura kafin azumi na wada maka mai magana da kai cewa mun samu hatsi da sauki, saboda zakko azumi hatsin an kai ta hiddusu, domin har yanzu magana ga nake wada maka al'umma suna da hatsi a boye, wani lokaci wasu suna aje hatsi sanadiyar in wanga lokaci ci ya kai na watan Ramadan su samu albarka Allah da albarka jama'a, suna hidduwa su yi wantare su sai sama mutane. Mu ko duk inda muka samu irin waɗannan, mu ma muka yi sauki saboda mun samu sauki.
Ita kanta gwamnatin kasar ta jamhuriyar Nijar ta kaddamar da sayarwa talakawan kasar abinci akan farashi mai sauki domin taya su keta lokacin rani cikin sauki. A watan jiya ne dai gwamnatin ta aiwatar da hakan a wani biki da ta yi a jihar Doso. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A jihar Borno, jami'ar jihar ce ke shirin bullo da karantar da ilimin karatu da rubutu da ajami don bada shaida akan wannan bangaren na ilimi ga waɗanda ba su samu damar zuwa karatun boko ba. Dama dai gabanin zuwan turawan Ingilishi da ajami al'ummar yankin arewacin Najeriya ke rubutu da sauran lamura sadarwa kan takarda ko allo. Daga Maiduguri ga rahoton wakilinmu Haruna Dauda Biyu.
Jami'ar Maiduguri mallakin gwamnatin jiha ta ce tana shirin kafa wata cibiya na koyar da harshen ajami ga malaman da ba su samu damar yin karatun zamani ba, amma sukan iya karatun Muhammadiya, wanda hakan zai ba su damar shirin kammala karatu a jami'a. Mataimakin shugaban jami'ar Maiduguri mallakan gwamnatin jiha Professor Umar Kyarisan Dabe ne dai bayyana muryar Amurka hakan, yace sun lura da cewa akwai mutane da dama da kan yi karatun Muhammadiyya amma ba su da shaidan kammala karatu, kuma ba su da wata damar samun aiki, amma wannan shaidan kammala karatun zai ba su damar a dama da su kwata ba bangaren aikin gwamnati ba.
Zaka ga mutum ne ya hore Alkur'ani, ya san komai da komai, yana fiko yana tura wheelbarrow yana sayar da ruwa kan hanya, amma kuma wannan inda a ce yana da shaidan wannan ilimin dinsa, to ba nan kusa zai tsaya ba, eh zai je har sama duk wajen da malamai za su je shi ma zai je. To da yake kuma wannan al'umman mu din da kuma masalolin tsaro da sauransu, iri wayannan center din zai iya gaya mutane ga shim addinin ma ga yadda take, ga kuma abubuwan da za a fara nema a duba masalolin, meye ne a koyar da wannan alkur'ani din a karatunsa da kuma aiki da shi din yaya kamata a yi shi. To wayannan duk za a duba ana research din su a cikin.
To professor, ɗan kwanakin nan akwai wata yarjejeniyar jami'ar Maiduguri mallakar gwamnatin jaha ta shiga da jami'ar Maiduguri mallakar gwamnatin tarayya, ko wani yin yarjejeniya ne?
Da wannan yarjejeniyan ba sai mun biya shi jami'ar Maiduguri ba, za mu iya mu haɗa kai da su, malamansu za su iya su zo su koyar da yaranmu a nan, mu kuma za mu iya mu yi amfani da su facilities nasu a can jami'a don yin amfani jami'a ta jihadi.
To kuwa da ɗin ɗalibai nawa jami'ar Maiduguri take da shi a halin yanzu ganin cewa jaririyar jami'a ce?
Muna da 647 wayanda suke degree program din, muna da kuma 2,100 zuwa remedial year program. To shi muhimmin dalibai a makaranta jami'a shine na wanda jam ta kawo su.
Ganin cewa jihar Borno na makwabta da kasashen Nijar da Chad da kuma Kamaru, ko akwai wasu dalibai daga irin waɗannan kasashe?
Ba su da yawa don rashin abin nan security din nan. Yawanci akwai wanda aka ba su admission din amma ba su zo sun dauka ba, watakila dalilin wayannan masalolin tsaro.
Yanzu aka dai wannan jami'a na dokan kusa-kusai 33 kuma na shirin kara wasu kusa-kusan da suka da koyon aikin likitanci da koyon aikin shari'a da kuma aikin engineering. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kara shafa'a, muryar Amurka ake sauraro daga ofishin sashen Hausa na muryar Amurka dake nan Abuja. Yanzu kuma lokaci yayi da Nasiru Adamu Elhikaya zai gabatar mana da shiri na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro, barkamu da dawowa sabon shirin Zauren Matasa na VOA da ke taba abubuwan da ke cewa matasa tuwo a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Zauren Matasa za mu ɗaura daga inda matashiya Hafsat Musa ke cewa ba daidai ba ne don matashiya kammala makarantar boko ya shiga kwambo ko jiran sai ya samu aikin gwamnati maimakon neman sana'a. Ku kasance tare da mu. Sunana Nasiru Adamu Elhikaya.
Kai NCE ne, kai secondary ne, kai gama poli ne, ko university ne, kace wai kai zaka zauna ba zaka nemi sana'an yi ko wani aikin yi wanda zaka ci gaba ba. Gaskiya rashin aikin yi shi ne yake kara tabbatar mana da al'umman mu. Kace wai kai ka riga kai makaranta ne, kana jin ko kunyar sana'a, ka nemi wani karaman sana'a ka yi ta, ba a jin kunya a sana'a. Duk kankantar sana'a mutum ya rike ta hannu bibbiyu, zai tallafa ma kanshi, ya tallafa ma ƴaƴayen shi, iyayen shi, al'umman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Irin zuciyar da Allah ya yi wa mata, ko irin halin mata shine da ƴaƴansu da mijinsu ba su da ba sa yin laifi akan abin da suke a waje. Misali, ai masu satar mutane ma suna da mata, su kuma ba sa so a sace yaransu ko matansu. Amma matan ana cewa in an samu kawai sai dai a shajar miya, ba sa yi wa mazajin nasiha ko iyaye ba sa yi wa yayansu. Na duk da dai fa mun balaraba na ga tana girgiza kai, me yasa wai kuke da irin wannan halin ne?
A'a, to gaskiya duk wani mutane mata ko maza masu irin wannan halayya, wannan ba halayya ne na tattagara ba. Ya kamata iyaye daga gidanka zaka fara tarbiyya, ƴaƴanka suna ƴan ƙanana ne, kar ka ce wai dan yaro ya zo ya kawo maka wani labari na ƙarya ko ya hada ka da wani abokin zama ko wani makoci, karka ce zaka dauki magana domin mu da muka taso a arewa mun tashi da tarbiya ne abokin mahaifinka mahaifinka ne abokin mahaifiyanka mahaifiyanka ne wanda kai tare zama da su gida daya sun zama iyayenka amma a yanzu zamanin yanzu da zamanin ya taso iyayenka daga kai sai iyayenka komai kai mu komai ka samu baka san kowa ba baka san wani a'a wani ka wannan dan uwanka ne wannan kai daga iyayenka ne sai matanka ko kuma daga iyayenka ne sai mijinka to irin wannan halayyar shi ya ƙara tabarbara mana al'umman mu na arewacin Najeriya ya kamata idan mutum ya ga ɗansa ya zo masa da wani abin da bai da ka tashi ba ka samu iyayenka sun maka tarbiyya akan shi ba to kai ma kamar iyayenka faɗa a abin nan da kai bai kamata ba a yaranka ne ya zo maka da labari wanda ka san ba za ka ɗauke shi ba kar ka ɗauke shi a ɗanka ne ya zo maka da labarin zai haɗa ka da wani ɗan uwanka ko da wani abu kaga zumunci shi ya ƙara abin da ya ƙara tabarbar mana ƴaƴanmu ma a arewacin Najeriya rashin zumunci domin sai ka je ka zauna yanzu kamar da ka zauna a Abuja nan a 1999 na zo Abuja na ga haɗin kai a anguwan da nake da shi 100% wanda mu a arewacin Najeriya ba mu da shi
a arewacin ake yi a anguwar
yau a anguwan mu yanzu idan ƙaninka idan kana da ƙani kowa yi matar shi ta haihu ba kai za ka ɗauki ɗawainiyar sa suna ko wani ɗawainiyar suna ko wani hidindimu na wannan wani biki ba ƙaninka shi zai ɗauki ɗawainiyarka shi ne zai sa ma ɗanka suna amma ba kamar arewacin Najeriya ba sai in ka ji wane barka na ji matan wani haifa ni ba mata ne ba matan wane ka zanya ta haihu ba za ka ɗauki wannan ɗan uwan naka akan ɗan uwa ba wanda za ka yanke masa hukunci ko ka yanke ma ƴaƴansa hukunci to wannan abun ya ƙara tabarbara mana ƴaƴanmu na Hausawa ya sa ƴaƴanmu na Hausawa da ba zumunci sai ka je ka kalli kabilu waɗanda kananun kabila wanda bata kai ta kawo ba sun kama juna sai ka je ai da kakan wannan da kakan wannan uwa ɗaya uba ɗaya da kaka ba ma ana ba a magana ma iyaye to don haka mu kama zumunci kuma ƴaƴayenmu da za mu haifa yanzu da wanda muka haifa musu tarbiya domin tarbiya ita ne ginkishin komai da komai na al'umma.
Mun balaraba kafin a ƙarshe ma dai maganar ki na ga dazu ina cewa mata suna daurewa ƴaƴansu da mazajen su baya saboda kuma mi suke a waje in ba dai matsalar ba a gaccefe ne bane a cikin gida to za ga fadan mata ba amma in namiji zai je ya kawo a cikin stowa kawo kaji da zabi ba za su yi magana ba kullum in zai fita sai dai su ce Allah ya kiyaye mu gida Allah ya dawo da kai lafiya ko kuma in dan su ne Allah ya kare ka ba abinci ka daga ina yake samuwa abubuwan da yake kawo
eh a gaskiya fi sabilillah har yanzu mu matan arewa fa ba mu da wannan freedom din da kake tunani domin wata matar ma bata isa ba mata mijin ma ya saurare ta ya kamata mutane su gane wannan ina yawan faɗa babu yanda za a aika auri matar ka baka shawara da ita baka bude mata baki dai dan wayansu abin da suke faɗa su ce wai ai mace za ta rena su mace ita ce kaza idan ta gano ta kana da kuɗi tana iya kashe ka ba gaskiya bane wannan magana ko kadan ba gaskiya bane sannan karka manta galibin yanzu maza sun fi focusing akan su je kallon kwallo da su zauna su ga me iyalansu suke ciki to kenan ku ka gani wanda bai zauna da ni yayi shawara da ni ya san me nake yi ba iya kace abin da ya sani kawai ya aure ni ne ya ije ni idan dare ya dawo ya samu wajen kwana ya fake to kaga anan ma bai san ma me yayi haifa ba bin sani ba saboda in kai ka tabbatar da kai uba ne na kwarai dole kana da timetable din da za ka yi wa gidanka ko me dole ne ka dawo akan lokaci ka ga yaya ƴaƴanka suke bacci yaya suka tashi yaya shirye-shiryen makarantar su yake sannan idan aka zo aka ce ka biya kuɗin makaranta dazu nayi magana wani yaro ne karami dan shekara 4 abun kunya ubansa dan kasuwa ne amma wai in ya zo ya ce kuɗin makaranta wai sai kawai ya banza da shi daga ƙarshe naira 10 aka ba yaron ina ganin mahaifiyarsa ce da yaron malamin ya kore shi sai cire naira 10 ya bashi sai malamin ya tausaya kuma uban yana nan fa ba baya nan ba to kenan kaga anan bayan da za ka aifi dan da baka so bayan da za a ka ringa tara mata baka san yanda za ka yi da su ba kai abinda ka sani kawai yanzu a arewa saurayi idan ya ga budurwa a dinga latsa-latsan waya daga ƙarshe idan aka yi auren ba a wuce wata uku da wayona da hankalina da girma na ga mun iyayenmu sun tashi kai ne uba kuma za ka aurar da ɗanka kuma ka zo ka ciyar da shi ka tufatar da shi da sallah kuma kai masa harkar matarsa kuma an zauna lafiya ba wani matsala amma a yanzu duk babu wannan ku daina ɗora wa mata laifi mace bayan da za ta yi tana so ta taimaka wa mijinta wani ɗin in ba ya ga tana da kuɗin ba zai saurare ta ba magana ce ta gaskiya.
Hajiya Balaraba kenan Musa na Cale Mangi kai mutumin Katsinai kuma cikin matsalolin nan na tsaro yanzu jihar Katsina tana ciki kwanan nan ka je gida
babu shakka Alhaji Nasiru na je gida kwanan nan to ya kai dajiya take ne
to babu shakka jar mu duka tsana tamkar in ce ma mace mai ciki ce ba a san me za ta haifa ba domin yau zaka ji an ce abu kaza ya faru gobe kaji wannan ya faru don domin Allah jar ka tsana a yanzu tana bukata addu'a kore da gaske dan da muna ji ne he dai mu ji da a kawar a jihar Zamfara yau gashi abun ya zo gare mu to babu shakka wannan al'amari ne wanda gaskiyar magana akwai bukatar addu'a kuma akwai bukatar mu kanmu al'umma sai mun shigo daga ciki domin harkar tsaro al'amari ne wanda ya danganci kowa sai ya taimaka ya kamata mu al'umma mu rika sa ido muna ganin shige da buci na jama'a da suke shiga cikin al'umma shin waye ya shigo cikin mu wace ba ko fuska ce ta shigo ta hanyar haka ne mu za mu taimaka mu jama'an tsaro idan mun ga ba ko fuska mu kai musu rahoto su kuma su tsawata bincike ina ganin idan mu al'umma muka taimaka ta wannan bangaren to babu shakka Alhaji Nasiru za a samu gyara a wannan bangare na tsaro
ba mu labari ba za ka rasa watakila wasu matasa na wasu kauyuka da ka sani ka ji labarin sun shiga cikin waɗannan miyagun mutanen ba
babu shakka Alhaji Allah na ina da irin waɗannan labarai kuma kasancewa mu mun kasance wanda muke hudda da mutanen domin mu al'amarin kafafan yaɗa labarai ko ina muna nan to mukan samu irin waɗannan mutanen wanda mu ta bangaren mu mukan ja ko hankalin su da yi musu nasiha ta cewa irin wannan al'amari da suke yi abu ne da bai dace ba domin duk sanda aka ce yau zaka jefa dan uwanka cikin wani hali wanda hali ne na asha to akwai bukatar a ce ka bashi domin abu ne ba mara kyau mun nuna mu al'umma kwarai da gaske kuma irin wannan yana tasiri so amma wani matsalar da ake samu shine su tari su al'umma sukan fake da cewa babu aikin yi ne ta hanyar
yawa abinda dama nake so na gano kenan wani labari ne yake sa mutum ya ji ya samu bindiga ya shiga daji ya sace mutane ko kuma watakila ma a je wani gari kawai a harbe mutane wanda ba laifin da suka yi wa kowa haka kawai suna zaune a garinsu wani labari kuke ne
babu shakka Alhaji Allah akwai labarai na farko suna amfani da matasan nan suna gosan musu da hankali domin suna amfani da miyagun kwayoyi waɗanda gwamnati da dama ta rike ta ja layi a kansu sai sun sha waɗannan kwayoyi hankalinsu ya bushe mutum ba daraja ganin kowa zai dau mataki a kan shi
matasa ku dakata a nan dan lokaci ya mana halin nasa makon gobe in Allah ya kai mu za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin muryar Amurka ni Nasiru da Malika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron sharhin jaridun Najeriya daga bakin Babangida Jibril.
Jaridun ne da jaridar The Punch na cewa wani kwamiti da aka kafa domin binciken yadda aka kashe kudaden makamai na majalisar wakilai za ta gayyaci babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya da sauran shugabannin tsaro na kasar domin bin bahasin kudaden da aka ce an kashe ko kuma an siyo makamai da su. Tuni dai kwamitin tsaro ta gana da jami'an ma'aikatar tsaro ta kasar sai kuwa har da ministan tsaro janar Magashi sai kuma jaridar The Guardian na cewa akalla mutane uku ne aka kashe kana aka harbi wasu jami'an sanda guda biyu a lokacin da ake kokarin shirya zaben cike gurbi a jihar Ikiti a ranar Asabar din nan. Dalilin hukumar zabe a Najeriya ta rage zaben wanda na dan majalisar jiha ne jami'an sanda guda biyu da wani jami'in hukumar Kana hadura ta kasa da kuma wani mai yiwa kasa hidima yanzu aka suna kwance a asibiti rai kokai mutu kokai sakamakon harbin da wasu ƴan bangar siyasa suka yi musu. Sai kuma jaridar Leadership na cewa yanzu haka ana ci gaba da nuna wa juna yatsa tsakanin kungiyoyin yankin Najeriya daban-daban da suka hada da na arewa da na kudanci da na yammacin Najeriya bayan da wani matashi daga yammacin Najeriya mai suna Sunday Igaho ya shawarci 'yan kabilarsa ta Yarbawa da su bar jihohin arewacin Najeriya su koma jihohinsu na yammacin kasar. Wata kungiyar arewacin Najeriya mai suna Arewa Youth Assembly ita ma ta fitar da nata wa'adi inda ta ce fyaɗe ba al'ummar Yarba sa'o'i 72 da su fice daga yankin arewacin Najeriya kamar yadda aka umarce su domin kaucewa zubar da jini. Sanarwar da shugaban yankin arewacin ƙasar mai suna Muhammad Salisu Dallami ya fitar na cewa ko kaɗan 'yan arewa ba za su ci gaba da lamuntar wulaƙanta 'yan wansu da ake yi a yankin kudu maso yammacin Najeriya ba. Sai kuma jaridar The Nation na cewa ministan lafiyar Najeriya Dr. Osagie Ohinare ya ce yanzu haka akwai magungunan rigakafin cutar corona guda biyu da ake gwajin su a Najeriya. Ministan lafiyar ya bayyana cewa da zarar an tantance ingancin waɗannan magunguna na rigakafi, la shakka gwamnatin Najeriya za ta amince a fara amfani da su. Ita kuwa jaridar This Day ta rawaito shugaban jam'iyyar PDP Uche Secondus ne na cewa yanzu haka Najeriya na cikin wani jirgi ne mai sarrafa kansa da kansa, don haka 'yan Najeriya su ci gaba da gudanar da addu'a domin sauka lafiya. A cewar Secondus, yanzu haka abubuwan da ke faruwa na rashin tsaro a ƙasar na nuni da cewa tamkar babu shugaban ƙasa ne a ƙasar. Babangiji Brown, murya Amurka daga Najeriya.
Sauran VOA ƙwarai ba shakka. Duk inda ka jan ambaci zaure to magana ce ta dattaku.
Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu.
A zaure dattawa ke maganar gyara.
Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki.
Ƙorafi daga bakin masu ƙorafi.
Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zauna suna ta discourage, suna hana a zaɓe mu.
Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai 'yan shi'a ne, kuma shi'a za mu yi, shi'a ko maka zaɓa, ba kuma wanda isa hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata, to dole mu yi nazari da zancen ilimi.
Sauran VOA, wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta.
Lokaci yayi na sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Ma'aikatar harkokin wajen Amurka da cibiyar da ke yaƙi da cututtuka ta CDC sun nemi 'yan ƙasar da su duba yi wa ɗage tafiye-tafiyensu da suke shirin yi zuwa ƙasashen waje waɗanda ba su da muhimmanci. Idan kuma hakan ba zai yiwu ba, dukkan fasinjoji daga shekara biyu zuwa sama, ciki har da Amurkawa da masu takardun izinin zama a ƙasar waɗanda suke shirin shigowa Amurka ta jirgin sama, sai sun gabatar da shaidar cewa ba sa ɗauke da cutar COVID-19 kuma ana buƙatar gwajin ya zamanto an yi shi ne kwana uku kafin tafiyar, ko kuma matafiyin ya gabatar da shaidar da ke nuna cewa ya warke daga cutar cikin kwanaki 90 da suka gabata. Wannan shaida za ta iya zamantowa wata takarda daga wani jami'in lafiya wanda zai ayyana cewa an ba fasinjan izinin ya yi tafiya. A wani taro na musamman da ma'aikatar harkokin wajen ta yi, mukaddashin sakatare Ian Brownlee na ofishin kula da harkokin jikadancin Amurka ya ce duk masu tafiye-tafiye su kwanda shirin cewa za su iya fuskantar cikas a balaguran da za su yi idan har wani ba Amurka ya gaza samun inda zai yi gwajin cutar ta COVID-19 ko ya nuna yana dauke da cutar a lokacin da zai yi tafiyar. Akwai yiwuwar a ɗage wannan tafiya zuwa wasu makonni masu zuwa. A wannan lokaci mutum shi zai ɗauki nauyin inda zai zauna da kuma kuɗaɗen maganin da zai kashe. A dalilin haka, Brownlee ya ba Amurkawan da ke shirin yin tafiya zuwa ƙasashen waje shawara da su duba yiwuwar ɗage tafiyar tasu. Idan kuma tafiyar ta zama wajibi, to ana buƙatar mutum ya nemi wata madogara ko ya yi kan da garki ga abin da ka iya faruwa, musamman na tsawaita zamansa a inda ya je. Darakta a hukumar CDC mai kula da sashen yin ƙaura da keɓe marasa lafiya Dr. Marty Citron ya ce an ɗauki waɗannan matakan ne don a yaƙi haɗuran da ke tattare da wannan cutar da sauran nau'ukanta. A cewar Citron, ɓullar wasu sabbin nau'ukan cutar ya fito da wasu sabbin ƙalubale waɗanda ke janyo cikas a rige-rigen da ake yi tsakanin masu kamuwa da cutar da kuma ayyukan allurar rigakafin da ake yi. Ya kuma ƙara da ba da shawarar cewa Amurkawa su ɗage tafiyar da bata zama dole ba har sai zuwa lokacin da aka shawo kan cutar ko kuma aka ruɓanya yi wa mutane allurar rigakafin. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta duƙufa wajen ganin ta tallafa wa wannan gwamnati a ƙoƙarin da take yi na shawo kan wannan annoba ta hanyar amfani da ilimin kimiyya, a cewar Brownlee, wanda ya ƙara da cewa ƙasashe da dama suna ta sabunta sharuɗin tafiye-tafiyensu lura da yadda ake ci gaba da fahimtar annobar. Kuma domin mu kare lafiyar kowa da kowa, Amurka ma ta bi son waɗannan ƙasashe. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin ƙasar.
masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman. A madadin muryar Amurka, sunana Hassan Maina Kaina da na gabatar, sai kuma Jema wato kimanin ƙarfe 4 agogon Najeriya da Niger. Abokan aiki mu a Washington DC za su shigo domin gabatar da wani sabon shirin. Kafin wannan lokacin, mu zama lafiya.